Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a tashoshin FM da suka hada da amfani sarauniya, nomad, fara'a, dalol da niya, ko kuma tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 na zango FM, sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Sule Mumuni Barma ne ke tarbanku a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC, za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu da ke nan birnin Yamai. A cikin shirin za ku ji cewa a yayin da ake gab da soma ayyukan noman damana, makeran gargajiya sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar fuskantar karancin kayan aiki kilar gida a kasuwanni sakamakon matakin rufe iyakar Nijar da Najeriya. Idan muka je Abuja, Madina Dauda ta tantauna da shugaban kwamitin kula da harkar wutar lantarki a Majalisar Wakilan Najeriya akan matakan baiwa 'yan kasar wutar lantarki kyauta na tsawon watanni 2. To amma ku bari mu fara da shan labarin duniya.
Masu sauraro, barkanku da asuba. Da fatan masu azumi sun yi sahur cikin koshin lafiya. Ga cikakkun labarin duniya. Fitaccen likitan Amurka din nan da ya kware kan cututtuka masu yaduwa, Dr. Anthony Fauci, ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na Remdesivir wajen jinyar cutar COVID-19. Da yake magana a lokacin wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump da sauran mambobin kwamitin yaki da cutar coronavirus, Fauci ya ce wani binciken da aka yi kan maganin na Remdesivir ya nuna cewa maganin na iya kare mutane daga coronavirus. Fauci ya ce sakamakon binciken bai nuna cewa maganin na iya hallaka cutar kwata-kwata ba, to amma ya nuna cewa akwai kwakwarar alamar fa'ida a maganin. Fauci ya kara da cewa maganin na Remdesivir ya ɗin taimaka wajen rage mace-mace, saboda kashi 11 na majinyatan ba su sha wannan maganin ba ne suka mutu, a yayin da kuma kashi 8 na waɗanda suka sha suka mutu. Muƙaddashin sakataren harkokin sojin ruwan Amurka ya yi kiran da a yi ƙarin bincike game da abin da ya kira wasu bayanan da ba a yi su ba kan abubuwan da suka faru cikin jirgin ruwan yaƙin Amurka na USS Theodore Roosevelt mai dakon jiragen yaƙi, yayin da sojojin ruwa da aka killace su na tsawon makonni suke komawa cikin jirgin. Akwai wasu ayoyin tambaya da binciken sharar fage ya gano, wanda kuma bincike mai zurfi ne kadai zai iya tono cikakken abin da ya faru. A cewar muƙaddashin sakataren harkokin soji James McPherson a wata takardar bayani ta jiya Laraba, wannan jirgin ruwan shine jirgin mayakan sojojin ruwan Amurka na farko da ya samu wata mummunar barkewar cutar COVID-19 a cikin teku, wanda ya sa aka dan jingine shi a ƙarshen watan Maris. Tsohon ciyaman ɗin jam'iyyar NCP ta Sudan, Ahmed Harun, ya kamu da cutar COVID-19 a gidan yari, a cewar wani ɗinsa wanda ya buƙaci a yi ma Haruna ɗin ɗaurin talala a gida saboda ya samu cikakkiyar jinya. Hukumomin lafiyar ƙasar Sudan dai ba su tabbatar da halin da Harun ke ciki ba, wanda na hannun damar hambararren shugaba Umar al-Bashir ne. Hussein Ahmed Harun, ɗaya daga cikin 'ya'yan Harun, ya gayawa wani shirin muryar Amurka mai suna South Sudan in Focus cewa ranar Talata aka gano cewa mahaifin nasa ya kamu da cutar COVID-19, kuma an garzaya da shi wani asibitin 'yan sanda da ke gabashin Khartoum. A halin da ake ciki kuma, wani sabon fadan da ya barke a jihar Central Equatoria ta Sudan ta Kudu a wannan makon na gurgunta yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da sarkakiya wadda kasar ta cimma. Wani mai magana da yawun kungiyar 'yan tawayen ta NAS ya ce wata gamayyar soji da ta hada da sojojin gwamnati da tsoffin mayakan kungiyar SPLMIO ta kai har-hare kan wasu wuraren kungiyar NAS a jihar ta Central Equatoria tun a ranar Lahadi. Sun je sun kai hari kan sansanoninmu a Sanema da ke wajajen Umbachi da kuma Mediba da Morobo, sannan kuma sun kai hari a sansaninmu na Kajo Keji Kala. Haka zalika sun kai hari kan dakarunmu kuma mun mayar da martani. Abinda mai magana da yawun kungiyar mayakan Tanas Samuel Suba ya ga wa shirin na muryar Amurka game da Sudan ta Kudu. Daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar ta dauki matakin da ya kamata cikin gaggawa kan yaki da cutar coronavirus. Ya faɗi hakan ne a matsayin martani kan sukar da hukumar ke fuskanta musamman daga kasar Amurka wacce take ta daya cikin masu baiwa WHO din tallafi. Amurka ta kuma kasance kan gaba a duk fadin duniya wajen yawan masu dauke da cutar da kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu. A yayin wata tattaunawa da yayi da manema labarai a kasar Geneva, Tedros ya ce tun daga farko WHO ta dauki matakan da suka kamata wajen yi wa duniya gargadi kan wannan cutar. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun yi matsakar mikewa zuwa lokacin da aka kada kararrawar tashi a birnin New York, wanda ke nuni da kwarin guyar da masu saka hannun jari suka samu game da yuwar sake farfadowa bayan shudewar cutar COVID-19. Sakamakon gwajin wani sabon magani mai suna Remdesivir shi ma ya nuna yuwar jinya da shi zai kai ga waraka.
A jamhuriyar Niger, a yanda ake gabda soma ayyukan noman damana a kasashe irin su Niger da Najeriya, makeran gargajiya sun fara bayyana damuwa a dangane da karancin karafan da suka saba amfani da su wajen kera kayayyakin aikin noma, matsalar da suke alakantawa da matakin rufe iyakar kasashen biyu wanda kuma ka iya shafar harkokin mazauna karkara. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya aika mana da wannan rahoton.
A daidai lokacin da ake gabda shiga ayyukan gona a kasashe kamar Jamhuriyar Nijar da Tarayyar Najeriya, masu sarrafa kayan noma ne ta hanyar aikin nan na kira irin na shekarun da wuri da damar jama'a ke tunanin duniya ta manta da su suka soma kukan cewa kayan aikin noma na gargajiya da suka hada da kwasa da kalme na duke da na tsaye da sungumi za su yi wa manoma wuya a bana sanadiyar rashin samun karfin yin wannan kayan da matsalolin rufe bododi da cutar mashako ta coronavirus ta gama duniya ko COVID-19 suka haifar musuma da adamu makeri.
Shekarar bana wato an samu yan matsaloli ga irin sana'a ga tamu don karhi yayi wuya. Abinda ya sa yayi wuya wato rashin kuɗi shi ya sa yayi wuya. Don yau in kana da kuɗi babu abinda ka wuya gare ka, kuma duk kowace ƙasa yake abin nan in na kuɗi na in ka je kana samu shi. To amma yanzu ya kasance yanzu jama'a ba su da kuɗi, kuma yaran mu ba mu da kuɗi, yaran mu ba su da kuɗi, komai ne yana ya taho manager na mukai. Yanzu har an kai kimanin dada wurin da babu manager don babu ƙarhin da aka manager. Sana'a ta tsaya ba kamar da ba. Babu kayan aiki, babu ƙarhi, kuma babu kuɗin sayan su. Da muna sai da dacin kalme da ana sayan mu da shi naira 300. To yanzu ya komo sai mun sai dacin kalme 500 kuma babu shi. Mu bude shi ba mu samu. Kaga da muna sai da kalme naira 800 kuma har 700 wani madamanci muna sayan ma mutum. Amma yanzu ya koro yanzu sai naira 100,100 ko 200,200 haka za mu sayar da shi tunda abin ya kara.
Wannan lamarin a cewar makera za su sa kayan aikin noma na gargajiya su yi dimbin tsada a wannan shekarar.
An shiga matsalar ƙarhi. Mun dan lokacin nan sallan makira mun kan lele ƙarhi sai gashi nan farko. Amma yanzu an ga yanin da an ka shiga babu ƙarhi. Ya bace sai an ce sai an zo ya mai an zo Lagos. Badan fatakwal bilatai a ayo wata guda ba samu shi ba kuma a taho. A ganin mutum ya samu dan kare ya kai lela sai in kai dan kalmar ka an ka taya naira 1000 ka bari fasin dole sai ka kara.
Bana tana bambanci da tabara dan gabaran sa'ar da su makeran suke samu karhe wadatacce ana samu kira da sauki. Inda ka ga gabara da ake samu karhe naira 200,250 farko za a sayar da kalme 600,650,700 kaga bana karhe da ya tashi da tsada yanzu 500 ake sayar da daji kaga dole kalme shi kari kaga dole shi wanda sai dole in zo wurin sai suwa dole ya kara mai kudi. Rashin lahiyar nan duk shi ya kawo al'amura sun ka tabarbare.
An samu canjin al'amari sanadiyar shigowar ciwo na corona din ga bododin ga dan da kan kwanakin baya kuma san da wanga al'amari hakan ga amma an shigowar ciwon ya sa al'amuran sana'ar mu ta ja da baya kwarai saboda mu ba mu yi sai da abokan hulɗar mu Niger to suna ka shigowa dama suna sayayya kaya gare mu kuma suna taya kuriya to yanzu ya hawo dodin ga al'amuran sun ja da baya sannan masu kawo mana ƙarin da muka sana'ar su ma ci an hana masa tahowa nan kuma idan mun kasa wannan da aka gare mu idan muka sawa ta shi kuma ba masaya kuma ya tsaya cikin yanzu haka muna cikin wani hali na halaya bangiji Allah ya sawwaka
a cewar na Yusa ba santa makeri kayan kira na gargajiya sun yi wuya saboda jidalin zuwa neman su
to kira dai lokacin da mun ka tashin ta farko muna ganin mun taya da kalme 800 to sai ya kasance yanzu karfe ya daga ya kai 100 mu ko za mu kanshi 1100 saboda commission ci gaba kwasa ita kuma dama da muna sai sheta 450 mu akai ta 500 to karin ga mun ka kai ta za mu kanta 600 ita ma yanzu saboda sun dan soma abin ga dagawa bai samuwa sai an yi jidalin bidate ko yoshi eh shi dai yasa yanzan hakan din saboda a zo da kuɗi ba a samu wa sai ya sun koma yawo ayinan ba a samu ba
shi dai talaka yakan dogara ne ga noma da kiyo na gargajiya saboda rashin samun kayan aiki na zamani sai gashi a bana kayan aikin na gargajiya idan gwamnatoci ba su agizawa manoman ba musamman mazamna karkara ko mazamna ƙauyuka to aikin na noman zai shirin gagara su Haruna Mamman Bago na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
A Najeriya yanzu haka 'yan majalisar wakilai masu kula da sha'anin wutar lantarki sun dukufa ga tantauna hanyoyin baiwa 'yan kasar wutar lantarki kyauta na tsawon watanni 2 a matsayin wani bangare na matakan sassautawa halalin jama'a sanadiyar annobar cutar coronavirus. Domin jin inda aka kwana akan wannan batu, wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta tantauna da shugaban kwamitin 'yan majalisar wakilai masu kula da harkar wutar lantarki. Honorable Magaji Da'u Aliyu.
Kamar yadda kika sani wannan wani abu ne da mu 'yan majalisar tarayyar Najeriya muka fito da wannan magana a ganin cewar abin da ake yi ne a yanzu a duniya kuma inda aka kwana mun zauna mun yi mitin da dukkan mai ruwa da tsaki rana ita yau kuma duk mun yadda cewar wannan abu mai yiwa ne kuma za a yi amma za a kafa kwamiti wanda zai zauna ya fidda yanda za a yi anan aka kwana
in ka ce duk duniya ana yi me kake nufi
to kamar yanda kika fahimta shine an shiga wani hali na annoba na haula'i ila haula'i kasan Nijar da Najeriya take ba ta wuta ta bawa yan kasar ta wuta kyauta har wata uku wanda mu ne muke ba su ta daga nan Najeriya da wurin mu suke siya kasar Ghana sun yi karamar kasa irin ta Mauritania ta yi wannan baka magana da kasashen da suka ci gaba manya na duniya kasar ta fi kowanne yawan yan adam da harkar demokradiyya kasar India ita ma ta yi wannan abu kuma aka ce daga daga bakan gazirfin ruwa to mun ga ya kamata mu ma kar a bar mu a baya ya kamata yan Najeriya su ma su amfana da irin wannan yasa majalisa ta fito da wannan magana kuma kwamiti na yana nan yana aiki akan wannan magana kafin a yi babban kwamiti wanda shi mai girma speaker zai kaddamarin Allah yadda
to akwai korafi da mutane ke ta yi har suke mana ma cewa ana ta kawo musu bill wato kasidar amfani da wuta cewa su biya bayan ana maganan ba kasa wuta kyauta za ku tattauna irin waɗannan matsalolin
kin gane kamar a harkar kimiyya ko kuma statistics yanda ake yi shine in akwai mutum miliyan 200 a Najeriya sai aga kan cewa wannan mutum miliyan 200 gida-gida nawa za a same su kamar ta ina da mata da yaya 6 to sai mu a ce sai a dauka kamar araba da 4 a Najeriya ba za ka sami gidaje miliyan 50 ba wanda suke da wuta
idan aka bi wannan kiyasin
kuma sai a zo a ce to menene average duk a duniya ana yin wannan a irin lissafi akalla ka ce miliyan 35 ne suke da wuta a Najeriya gida nake nufi kuma ban san lokacin da ya zama laifi bayan tsarin mulki ya ce duk dan Najeriya bane Allah ya da majalisa za su doka yadda za a siyo wutan araba yan Najeriya ina jin tausayin wannan masu disco yanzu yanda kasan nan aka rufe ta cup yau wata guda ko sati 5 wa za su kai karbo musu kudin wutar ina za a samu ya kamata mu duba Allah mu ringa za mu na ga kauna ba kan mu shawara kuma in sun kai bill din ma kamar ke ma'aikaciya ce akwai yan kasuwa sun yi sati 4 ba sai da komai ba wa zai biya kudin wutar wannan nauyi ko naira biliyan 500 ne ba naira biliyan 100 kamar yadda fada ba yana wuyan Najeriya kuma na tabbatar shugaban kasa Muhammadu Buhari adali ne zai saurara
yanzu kasafin kudin bana na shekara 2020 din nan yana nan an rage shi da kaso mai tsoka a ina gwamnati za ta iya samun kudi da zai kai ma kila biliyan 110 na biya wa mutane wutan nan kyauta
to nawa ne kasafin kudin da aka yi dan biye ki gamu
trillion goma
biliyan dari nau kenan biliyan dari uku kenan fa a inda fa an baka da lafiya zaka nemo magani kuma a ciniki ake ne yan ciniki ne fa a tara da bi ake yi watakila ba kudi ne karkarkar naira za a zo a tara a cikin gudauki ba mu dai majalisa muna sha'awa muna goyen bayan bawa yan Najeriya wuta kyauta
To masu sauraro kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai sanadiyar wasu matsaloli masu nasaba da annobar cutar coronavirus. Ƙasa da mako guda bayan fara watan azumin Ramadan, mazauna birnin da magaran na Jamhuriyar Nijar sun koka a game da yadda farashin kayan lambu ya cira sama a kasuwanni. To sai dai wasu na ganin wannan ba abin mamaki bane idan aka yi la'akari da cewa akasarin waɗannan ababen marmari kan shigo Nijar ne daga ƙetare kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abari.
Sunana Ashiru, kasuwar Salati dai ga tanan babu ya ba daɗi, yau a ji daɗi gobe a ji wuya, san wa yanzu ana sayan shi 3.5, jika 4 an yi sa in mai kyau ne. Ita komanta ana sayan ta kulli 50-60 sama zuwa har 80 ma ana sayar da. Kasuwa ga tanan dai bana abubuwan ne kawai sun cushe, zandar babu kuɗi.
Yan kasuwar dai sun ce bana na da sauki a kan bara.
Sunana Mutari, yanzu kwambutar abin da muke sayar da shi gomiya 9 ake sayar da shi. Amma wasu suna sayar da shi $1.
A nan ne kuke samun shi ko ku ganin cewa kamar an rihe hanyar Najeriya kuma ana kawo shi daga Najeriya.
A wanga dan Agaris ne ba dan Najeriya bane, babu dan Najeriya su. Dan Najeriya bai fara ba. Daga Agaris ne ake kashi wanga.
To ya kasuwar take kamar daga azumin bara ya zaka bambanta kasuwar a azumin bara da kuma ta bana?
Gaskiya ta bara ta yi. Saboda yanzu kawai hakuri ne ake saboda Allah.
Sunana Mustapha, ina sayar da salati, lemu, pabram da tumatum.
To kamar yaya kasuwar salati take?
Kasuwar salati mada alhamdulillah, saboda kun san salati da dan dama mutane ne babu kuɗi wurin su bana, sai dai alhamdulillah kawai.
Rufe boda da aka yi ya taka rawa ainihin cewar yan kasuwar la'akari da yawancin kayayyakin suna zo musu ne daga Najeriya.
Sunana Ismail, muna sayar da citta, man, lemun tsami, tomati, persil, celery, petipo, albasa, komai ma muna saidawa.
To kamar yaya kasuwar su take?
To gaskiya kasuwa dai mu ce alhamdulillah, amma ba kaman da ba, saboda da bun mu samu zama ma irin na da, amma yanzu kina gani muna zaune dai kina gani. Galibi citta Najeriya ce, babu citta Niger. Yanayin boda ana riya masu direbobi bisa da samun damar hutawa da Kano. Kin san Kano kwana biyu da aka samu wannan matsala. Shi yasa ai sun kewaye, suna kewaye da ke suke samun damawa. Shi ne yasa wallahi ba. Lemu shi da ma dan Lagos ne muke saidawa. Bana kuma Lagos ba ta shigo saboda wani annoba ta shigo.
Su ma masu saye sun ce bana ta dara bara.
Sunana Alai Saidu. Abin da gane me gina zai ce zo su mata anana da lemun tsami.
Ba ta kace ta aiko ka sai mata kamar Allah.
Ita ta turo ne zo su mata kayan gudu bakiwar za ta sha ruwa tare da yana.
Aiki tana
san gida. Tana tana kokari ita ma.
Sunana Mammaki, Salati ne muka zo siya.
Kamar na nawa ne?
To na 40-40 ne.
Yaya to farashin akwai tsada ko kuwa?
Alhamdulillah an gode ma Allah. Ba ya ce ba dai akwai tsada. Mun sai lemun tsami ba.
To su kuma ya kika zo su?
Su ma dai da dama, amma lemun tsami ne dai akwai tsada ba.
Sunana Fatima, yanzu ne salatin kullun 40-40 ne suke ko 30-30. Yanzu kawai bafi dai abu dai mai tsada ba. Kamar lemun tsami dai haka a cikin harkar kayan kwaɗan ma ba.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Tamar Abari, yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har ila yau shirin na kasa na ci gaba da samun bakuncin wani matashi jakadan zaman lafiya a Jos ta Arewa jihar Plateau Najeriya, Abdullahi Rocky Boy, wanda ya tsinci kansa a cikin halin tawaya sanadiyar hatsarin motar da ya kakkarya masa kafafuwa. Da yake an ce duniya ba gida ba, Abdullahi ya gargadi masu bukata ta musamman su kasance abun koyi ga jama'a, misalin yadda abin yake a wasu kasashe makwabtan Najeriya. To amma ya fara ne da amsa tambayar wakilin sashen Hausa Zainab Babaji a game da bukatun nakasassu a jihar Plateau a yau.
Tunda kana da wannan nakasa, a ganin ka menene wato nakasassu
ba guragu ba ba makafi ba dukkan kasa suke bukata yanzu domin hankalin su ya kwanta su ma su samu abin da za su dafa
alhamdulillahi kin ga na farko aka ce gwamnati tana lura da nakashashe ƴaƴan shi ana biya musu scholarship zuwa makaranta ne maganan billin asibiti ana iya dauke musu in aka dauke mu mutum wannan abun kamar nakashashe makarantar yara billin asibiti ya zama akwai wani abu a anguwa a ce akwai kungiya na anguwa na dattawa wanda za su iya tsayawa da kansu ya zama an so sun kudi da ko shaguna ne a bude musu a ce wannan gurin aiki ne an koya muku ku dinga empowering din kanku da kanku za ki ga ko bara a gudu tare a tsira tare ba sai kin ga nakashashe ya zama zai iya cewa zan fito nemi takara saboda masu lafiyan masu kasa to ni zan iya fitowa nema saboda menene in share mu mutane hawaye ba wai na kasa su ba a jama'a da dama a share musu hawaye
to bari mu taba wani bangare wanda gurin ne na san Abdullahi Rocky Boy wato shine batun zaman lafiya me ya baka sha'awa na shiga wato harkan tabbatar da zaman lafiya ko kuma hulda na a cewa ka samar da zaman lafiya musamman na jihar Plateau
to alhamdulillah abin da ya bani burgewa na dauki wannan hanya na jakadan zaman lafiya watan peace ambassador Zainab Babaji a ward ɗina 11 a sai peace ambassador kuma ni mutum ne mai nakasa nagode ma Allah ga wannan na duba na gani ne tunda a wannan jaha namu akwai dan tashin-tashina da yake tasowa har ina iya samun kaina in shiga kowane gidan rediyo da nake so in ba ma kaina lokaci to me ya kamata na yi wanda ko ina nan ko bana nan za a yi koyi da ni shine in zama jakada na zaman lafiya a ko ina wallahi musulmi na wani kristiyan na wani pagan na wani saboda duk mutanen da nake mu'amala da su ba wai party daya bane party ne daban-daban kuma ba wanda baya mu to dan haka ban ga abin da zai sa ni saboda san zuciya ko kuma kin wani wanda Allah ya halicce shi ya san me yasa ya halicce shi wannan bari wannan baki wannan guntu wannan dongo da ni kuma a karan kaina saboda selfish interest irin nawa sai in juya nuna kiyayya ga wani ba abin da aka koya mun a gidan mu ba kenan shi yasa na jajirce a ko ina zan wuce zaki da an ce peace ambassador wato jakada na zaman lafiya kuma ina kan wannan abin da izinin Allah a sai peace ambassador zan mutu ina kokarin wanzar da zaman lafiya ko ina da rai ko ba ni da rai an san abin da nayi da sunan Allah kuma ba wai nayi dan a fada bane a'a a gane masu nakasa ba sa neman tashin hankali ba nakashashen da zaki ganshi da bindiga ba nakashashen da zaki ganshi ya tara hanya ba nakashashen da zaki ganshi wai shi yana sara suka saboda menene ba shi da wannan zil din da zai yi yana da nakasa a jikin shi to dan haka bare su ai tashin hankali ba kar ta shafi ƴan uwansa nakasassu in ko yau aka ce an kullu nan nan ya rikice nakasassu ya zasu iya tafiya za iya barin su koma gidajensu za su iya fita neman abinci yau aka ce akwai tashin hankali na kashishe yana da tashin hankali sosai saboda abin da zai cifa a ajiye yake za a ji a kawo mar ne sai ya fita sai ya nema ko zilin yake sai ya fita ya bude shagon ko ya je gurin sana'ar shi kafin ya samu to din na kashishe da kika gani na kasa me na kasa na shi ya kamata ya zama ambassador of peace a ko ina dan a gudu tare a tsira tare
me kake ganin wato makomar nakasassu a Najeriya ko ma a duniya baki daya me kake fatar gani wato nakasassu sun samu
gaskiya ina fatan nake ma nakasassu suna da yawa ina so Allah ya sa nakasassu su zama masu arziki saboda in suka zama masu arziki wallahi za su tuna da jama'a da yawa saboda kullun ambition dina shine kin gani dan gangare ne wallahi in samu wani matsayin da har yau zan iya zuwa makaranta in buga littattafai in ce ku raba mu wayannan yara in je wani makaranta wani anguwa in buga fensira in ce ku raba mu wayannan saboda menene abin da aka mun ina so rama ko abin da aka ma ƴaƴana ina so rama ma wasu da yawa a hakan nan akwai jajircewa da nake yi last card dina zan iya cirewa in ba mutum saboda menene daga na bayar wallahi Allah na bude min kofa ina bayarwa Allah zai ba
Abdullahi Ismail wanda aka fi sani da Abdullahi Rocky Boy kenan jakadan zaman lafiya a jihar Plateau a shirin na kasa ba kasawa ba a madadin sa da wakilin muryar Amurka Zainab Babaji muke ce da ku sai an jima
na kasa ba ta samu kasawa ba mai na kasa
Madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishinmu na birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana.
Babban jami'in zattarwar gidan tashar Alpha Radio da ke da matsuguni a Kumasi, Sheikh Muhammad Ridwan, kamar yadda ya saba a duk azumi, ya raba kayan abinci da sun ka hada da shinkafa da mai, taliya da tumatirin gwangwani zuwa ga waɗansu unguwanni kimanin gidaje 5,000 a kewayen Kumasi. Sa'annan likafarsa bai tsaya a nan ba, sai da ya iza zuwa ga mata masu takaba waɗanda maza jinsu sun musuke nan na marayu da guragu da tsofaffi a Kwabre'is a sakurin Mampon da Kumasi da kuma Tafo Pankrano, dukkansu sun ribaci wannan wani makahu da ke jagoran da makahi guda 50 a sabon zango cikin a sakurin Mampon. Ya bayyana da gamsuwansa da jin daɗinsa da kuma godiyansa ga Sheikh Ridwan, sa'annan yake kira ga sauran masu kannu da shuni da su yi koyi da Sheikh Ridwan a cikin wannan aiki na alhairi. Jaridar Daily Guide ta ruwaito muku wannan labarin. Ita kuwa jaridar Ghana News wannan labarin ta ruwaito. AU, wato kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka, ta yi kira da a ƙarfafa ƙoƙari a kan yaƙi da cutar malaria, wato cutar cizon sauro kenan, a yayin da ake kuma fama da cutar COVID-19. Jaridar ta ce kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yi kira ga gwamnatoci da al'umma na wannan ƙasa da su dage bisa kawo ƙarshen cutar malaria a Afirka, musamman a wannan lokaci da ake fafutuka da cutar nan ta coronavirus. AU ta yi wannan kiran ne a cikin wani jawabi a ranar Litini, a yayin da mambobi na wannan kungiya ta Afirka su 55 suka haɗe da sauran duniya yayin bukin ranar malaria ta duniya. Mun waiga zuwa ga jaridar Daily Graphic wannan labarin ne ke sahun gaban ta COVID-19. Ghana na aiki don samar da maganin gargajiya akan wannan cuta. Jaridar ta ce cibiyar nan da ke binciken magungunan gargajiya, wato the Center for Plant Medicine Research CPMR, a takaice a Mampo Makwafin cikin jihar Gabashi, a bisa haɗin kai da ma'aikatar ministar kiwon lafiya da sauran shugabanni na bincike domin samar da maganin gargajiya akan cutar nan ta coronavirus. Cutar dai ba ta da magani har yanzu, abinda ya sa tarin ƙasashe a cikin duniya sun ka imauta, sun ka rasa nayi dangane da wannan cuta da ta bayyana a cikin watan Disamban shekarar da ta gabata. Akan haka ne wannan cibiya ta CPMR ke kokarin yin amfani da kwarewanta da kuma ilimin da Allah ya bata na maganin gargajiya domin gano magani na wannan cuta ta COVID-19. Ita kuwa jaridar The Herald wannan labarin tarwaito, Nkuruma ya rayu shekaru 48 bayan mutuwansa. Jaridar ta ce a ranar 27 ga watan Afrilun 1972, shekaru 48 yau, wanda ya samu da kasar Ghana kuma shugabanta na farko Dr. Kwame Nkuruma yayi ban kwana da duniya nan a Bucharest, kasar Romania. Wannan sharhi na The Herald muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Lamu kara ba sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Ridwan, yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari nasihar malamai a albarkacin watan azumin Ramadan.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Malam Salisu daga nan birnin Kwanni. Wata azumi wata ne mai falala da sosai, wanda ya cancanci dukkanin musulmi duniya ya tashi himma ya dauka, kuma yayi niyya yin kowa ke yi, saboda yana fada falala sosai. Da cikin watannin nan da kake gani gaba daya babu kamar watan Ramadana. Sannan akwai falala sosai gare shi, amma aka ce ya kai 10 na ƙarshe. Idan mutun ya dace insha Allah zai samu wannan falalar sosai insha Allah. In zaka cika nafiloli da sauransu, zaka cika istighfari da sauran salatin manzon Allah, in Allah ya yarda duka abin da zaka nema zaka cimma burinka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sule Mumuni Barma ke muku bankwana daga ofishin mu na Yamai. A huta lafiya.
Bonjour.